بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم قوم قوة رمضان دام تجيب دا كراتم دمكنا تفسير القرآن من جرمع أنا مثلا جيمي البركة أنا القرآن ومن دمك تابع زامي خمسة تنبيوي دا التربوتو wannan tambayoyi guda uku ya rubuto. Na farko yana tambayar shin za a iya daukar hannun jari na kamfanoni kamar kadara irin ta gida ko fili, to yaya ake fitar da zakar hannun jari in haka ne? Kwanakin baya da na amsa tambayar fitar da zakar hannun jari, na ce a hannun jari akwai wanda su hannun jari iri biyu ne. Akwai wanda yake hannun jari ya saye shi ne domin ya aje, domin kamar a matsayin kadara take, kamar yadda za ka sai a gida ka ajiye shi kana amfanuwa da sa'an haya a ciki, ko kuma kana nufin kimarsa ta karu ka sayar ka samu riba. To wanda ya dauki hannun jari da irin wannan, to maganar fatawar da malamai a ɗaya daga cikin fatoyi guda biyar wanda na ambaci ɗayar wanda nake ita ce nake ganin mafi dacewa, shine cewa mutum ya dauki wannan hannun jarin kamar kadara ne, ribar da ta zo idan ta shekara ta fi, in kuma ta kai nisabi kuma ta shekara a wajensa ta cika shekara, to shine sai fitar mata da zakka, abinda ake cewa dividend, wanda ake rabawa. To yanda za a raba dividend a ƙarshen shekara, idan dividend din da aka raba ya kai kimar ka fitar masa da zakka, sai ya kai nisabin zakka, ko kuma in ka hada shi da dukiyar da ke wajenka wadda take ta yi shekara daya zai kai nisabin zakka, to sai ka fitar masa da zakka. Wannan nau'i na farko ke. Nau'i na biyu shine wanda yake sayan hannun jari, ya saya ya sayar, shi ya maida hannun jarin kamar wato abin nan din ciniki, kamar hajar ciniki, kamar yadda zaka sayo motoci kana sayarwa, shi kuma hannun jari haka yake wannan cinikin. Idan ya gana wannan, yana tsammanin wannan hannun jari na wani kamfani zai tashi sai ya sayar da nasa, ya sayar da wannan kamfanin, kullun haka yake. To wanda yake irin wannan, to zai masa zakar rubutun tijara, shine ya ga kimar hannun jarin, kuma zai ga kimar, ba wai kimar yanda ya saya ba, kimar su a kasuwa a ranar da zai fitar da zakka. Sannan kuma ya duba ya ga kudin da ke hannunsa, in ya hada idan sun kai nisabin zakka gabaki daya, sai ya fitar musu da zakka. Sannan wannan ya ce idan mutum ya bi sallar tarawih raka'a goma sai bai yi wuturi ba, ya iya yin wasu salloli da daddare sai ya cika da wuturi, wani zai iya yin haka, ya halatta in ya yi tun da sallar dare ba iyakance ta ba, ba a ce dole sai in kai a farkon dare ba za ka yi a ƙarshen dare ba, ko ba za ka yi a tsakiyar dare ba. To da haka babu laifi mutum ya yi wannan. Amma kuma mafi so abin da aka fi so shine yayin da ka zo kai sallar tarawih a bayan liman ka yi sallah da shi har ya gama, saboda hadithin Abi Dharr da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya salla tare da liman har liman ya fita da ya gama sallar sa, suka wato suka yi sallama tare, za a rubuta masa cewa yayi sallar dare baki daya. In ya so alabashi in ka tashi sai ka rinka, sai kai ka riga ka gama wuturin ka, sai kai ka rinka yin raka'a biyu, ba za ka sake wani wuturin ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wuturi guda biyu a cikin gari, kuma ba za ka yi raka'a daya ba ta zamanto maka wuturin karshe sannan ka sake yin wani wuturin, domin zai zamanto ba wuturi biyu kai ba, ba a dare wuturi uku kai. Duk waɗannan, duk da yake akwai malamai da suke fatawar haka, amma mafi inganci, mafi kyawu a bisa zaɓin fatawar da yawa daga cikin malamai, wanda daga cikinsu akwai Sheikh bin Baz rahmatullahi alaih, shi ne ka yi sallar raka'a, in aka yi idan ka gama wuturin da dare in ka tashi ka rinka yin raka'a biyu, ba sai ka sake maimaitawa ba. An ruwaito wannan daga cikin fi'ilin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da Imam Malik ya kawo a cikin Muwatta. Wannan yace wai an ce ya ji na ce idan mutum ya bakancan zai je kubbarin Shehu Usman bai halatta ba ya cika bakancan sa, shin zuwa kubbarin ko ziyarar mamata a kabari yaya take ita? Kuma ziyarar mamata a kabari mashru'a ce, tana da asali a cikin shari'a, ya halatta ka ziyarci makabarta domin abubuwa guda biyu. Na farko domin kai sallama ga wanda suke cikin makabartar, kai musu addu'a. Na biyu domin kai izina, ka tuna da mutuwa, ka tuna da ranar lahira. ba a ziyartar makabarta da wata manufa in ba wannan ba ba a ziyartar makabarta da nufin aje a samu biyan bukata cewa idan ka je kai addu'a a wani kabari Allah zai karba addu'ar ka wannan ba shi da asali domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah yace da na hana ku ziyartar makabarta yanzu ku ziyarci makabarta domin ziyarar makabarta tana tsawatar da ku lahira kaga manufa ta yake nan ta biyu kuma aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah idan muka ziyarci makabarta me zamu ce yace faqulu assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaghfirina minna wal mustaakhirin ليرحم الله المستقدمين والمستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية أنتم سلفنا ونحن بالأثر kaga duk a cikin addu'ar shine kai musu gaisuwa sannan ka roka musu gafara Allah sannan kace mu ma muna nan tafi kace mu ma muna nan tafi dan kaga wa'azi kenan ka san kaje makabarta kace muna nan tafi ka san kai makan ka wa'azi to haka yake amma ba a ce in kaje makabarta zaka je da wata manufa ba to amma kai ziyara kai tafiya ka niki gari kai wata doguwar tafiya domin ziyartar makabarta shine wannan bai halatta ba abinda yasa kenan aka ce idan mutum ya bakancan zai ziyarci hubbari daga nan Kano nake ni kace zaka tashi ka tafi Sokoto domin kai ziyara ga kabarin Shehu Usman Takanas domin wannan to wannan tafiya bata halatta ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid ba a daura sirbi a yi tafiya a niki gari a yi tafiya wani waje domin falalar wannan wajen sai wuri guda uku kawai shine masallaci mai alfarma da masallacin Ka'aba da masallacin da masallacin Madina da kuma masallacin Baitul Maqdis amma duk sauran wani waje bai halatta a yi nukon gari a yi shirin tafiya domin a ziyarci irin waɗannan wurare ba to shi yasa idan mutum ya yi bakancin cewa zai ziyarci zai yi tafiya domin ziyarar wata makabarta ko ziyarar wani kabari to wannan ba zai cika bakancinsa ba sai kawai ya abin nan ya yi istighfari a kan niyyar da ya yi wanda yake ba ya daidaita a cikin shari'a ba wannan ya ce ina hukuncin wanda yake da larura ta jini yana fita ta dadashinsa gashi yana azumi idan ya haɗiye ya hukuncinsa yake baki hukuncinsa ba a ɗaukan hukuncin baki hukuncin waje ne hukuncin baki hukuncin cikin jiki ne an fahimta hukuncin baki hukuncin cikin jiki ne saboda haka abinda ke cikin baki abinda ke cikin baki in ya gagara fitar da shi babu laifi wannan azuminsa ba zai tasiri a kansa ba afuwan nake cewa hukuncin baki hukuncin waje ne hukuncin baki hukuncin waje ne ba zai ɗauki hukuncin cikin jiki ba don haka idan mutum ya sa wani abu a bakinsa azuminsa bai kare ba don haka idan akwai jini yana fitowa a dadashin mutum a cikin bakinka fitowarsa kawai azuminka ba zai kare ba don haka abinda ya wajaba kai shine ka fitar da shi amma abinda yake yafi karfin kai kamar alal misali mutum ya ji ciwo a dadashinsa ko a harshensa yadda jinin ya ki tsayawa ya haɗe tare da yawunsa to kaga ba wani ba a ce hukuncinsa hukuncin yawu zai ɗauka yawu ko ba a ce dole in ka haɗe shi azuminka ya kare ba ka tara yawu ka ce za ka haɗe shi domin ya maka maganin ƙishirwa wannan shine malamai shi ma suka ce makruhi ne amma baya karya azumi dan haka zalika hukuncin jini da yake fita a cikin baki kai kokarin fitar da shi gurgudan ikonka amma wanda yake ya fi karfinka to wannan kuma Allah baya tsora mare abin da yake karfinsa wannan yana tambayar mutum zai iya yin nafila bayan yayi shafa'i da wuturi kuma me ya falalar shi wuturin a wannan tambayar na amsa mutumin da yake a bayan yayi wuturin itacin nafila ya raka a biyu kawai sai ya sake yin wani wuturin a wannan na riga na amsa ta mai falalar wuturi kuwa wuturi sallaci da annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya kara muku wata sallah ta fi muku alkhairi bisa ba mutum garken wato nagartattun raquma saboda ka sallaci da Allah kuma musamman ma ga ma'abuta alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku ma'abuta alqur'ani muhaddata makaranta alqur'ani ya ku alarmomi yi wuturi musamman ga wanda yake Allah ya bashi alqur'ani a wannan shine falalarta kuma kan cewa sallar dare ce sallar dare kuma ita ce sallar da take duk a cikin nafilfili babu kamar ta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalus salati ba'da al-fariida salatul layl sallatul kowace falala bayan sallar farilla ita ce sallar dare sannan tambaya ta karshe wannan yana tambayar yace Allah ya ce mu roke shi da sunayensa to za an baci sunan Allah sau ɗaya ne sannan ka faɗi buƙatarka ko za ka ambaci sunansa sau da yawa kana ka roƙi abin da kake so ko dai yadda aka yi ya inganta yadda aka yi ya inganta yadda za ka faɗi Allah ya ce ku a kira a ambaci a roƙe shi mu roƙe shi ud'u rabbaka walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sunan Allah yana da kyawawa sunaye ku kirawo shi da waɗannan sunayen shine ka kirawo shi din da sunayen nasa kace Allahumma arhamni wa anta khairul ghafirin ko ya arhamar rahimi ko ya khairul ghafirin ko ya rahmanu ya rahim waɗannan sunaye na Allah ka kirawo shi a inda ya dace kace kamar kace kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito yana cewa Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahimul ghafur kage ne mu gafara da rahama da tuba kuma ya roki Allah da waɗannan sunayen wanda suke tabbatar da waɗannan sifofi nasa to da kan kana neman arziki ka roki Allah da sunan Ar-Razzaq in kana neman kariya ka roki Allah da sunan sa Al-Hafiz ko khairul ko kamar inda Allah yake cewa Allahu khairul hafizan wa huwa arhamur rahimin kace ya khairul hafiz ya khairul hafizin sannan ka roke shi ihfazni ya afu i'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni to wannan shine amma ba wai ka zauna kai tace ka kai ta kiransu kai ta maimaita kiran sunan Allah so dai ba ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sannan kace zaka faɗi buƙatar gara ma kace ya Allah kai min kaza kai ta maimaita buƙatar duka sai kace ya Allah ya Allah tunda in kai zai amsa maka to me zaka ta maimaitawa kace ta maimaitawa domin wannan bai zo a cikin sunna ba babu wata addu'a da zaka gani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita sunan Allah sau adadi da yawa yayin da zai kira shi amma wajen zikiri yabo a gare shi kamar subhanallahi wa bihamdihi kamar la ilaha illallah wa la sharika lahu an ce a yabe shi da yawa ya nuna mana mi sau 100 to amma kamar mutum a ce ga musamman waɗannan ma zaka ga waɗansu har an shigar da abu wanda yake a tushensa ilimin yahudawa ne shine ilimin huruf ta ce kowane suna yana da adadinsa kamar al-latifu adadinsa in kai lissafin huruf lam ga adadinta ba ga adadinta ya ga adadinta fa ga adadinta 129 zai saboda haka in ka tashi lokan Allah da sunan al-latifu sai ka ja shi gafa 129 shine abin nan kamar wannan in kai wato shine zaka sami ijaba ne to shi wannan asalin lissafin ne yahudawa ne yahudawa ne suke lokacin da aka saukar da alif lam mim sai suka ce wannan shine sai suka yi lissafi alif ga adadin sa lam ga adadin mim ga adadin saboda ka iyaka shekarun al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da alif lam mim sai suka ce to wannan kuma an ƙara da aka saukar da kaf ha ya ayin sai suka ce abin kuma ya rikice mana amma asali lissafin yahudawa ne da aka to kaga me taya za a yi kuma ka a shigo da shi cikin roƙon Allah da shi to duk saboda ya ma ishe ka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai wannan ba kada ka shagaltar da kanka da yin wannan a ijaba ba anan take ba ijaba a cikin tsoron Allah mutum take inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah yana karban addu'a ne daga masu tsoron Allah dan haka ka inganta takwanka ka inganta wasilarka tawassuli da Allah madaukakin sarki ta hanyar kiran sunayen nasa da ibada da zaka kaddamar kamar inda Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum wannan shine zai saka ijaba amma baka kirkiro wadansu hanyoyi wanda ba su da asali a cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
Za mu ci gaba da tafsirin ayatul dain wadda muka fara jiya, wadda yake kamar yadda muka ita ce ayatul ta kowace tsawo a cikin littafin Allah mai girma. Mun kai inda Allah madaukakin sarki yake cewa fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl fadan falyumlil waliyuhu bil adl. Idan wanda haƙƙi yake kansa, wanda ake bi bashi, idan ya kasance safihi ne, shine wato mai tawayar hankali, aw dha'ifa ko mai rauni, ko mai rauni shine wato yaro ko tsoho mai raunin hankali, a tsoho wanda yake bashi da sauran ƙarfin hankali wanda zai iya tantance sanin haƙƙin da ke kansa da ɗaukar da yin iƙirari. Aw la yastati'u an yumil, ko kuma ba zai iya yin shiftar ba saboda rashin lafiya, ko saboda tafiya, ko saboda wato be kasancewarsa bebe ba zai iya magana ba, ko kuma rashin iya yaran waɗanda ake rubuta shaidar inda ake rubuta shaidar yaran da za a rubuta shaidar da shi to falyumlil waliyuhu bil adl Allah ya ce waliyinsa sai ya masa shifta da adalci to a cikin wannan fadin Allah madaukakin sarki falyumlil waliyuhu bil adl kaga akwai lazimtar cewa shi wali ya zamanto yayi adalci kamar yanda wanda haƙi yake kansa aka ce wala yafas minhu shay'a wal yaktub bainakum shi wanda yake sahibul haqq aka ce masa wal yaktub bainakum katibun bil adl wal yumlil ladhi alayhi al haqq wanda haƙi yake kansa yayi imla'i wal yattaqillaha yaji tsoron Allah wala yafas minhu shay'a kada ya tawaye wani abu na haƙi dake kansa wannan shine ma'ana adalci ne to haka dalika idan shi ba zai iya ba waliyinsa zai yi to kamar yanda yake lizimtar mai haƙi yayi adalci ya faɗi gaskiya yaji tsoron Allah haka dalika wali shi ma wajibi ne yayi adalci ya faɗi gaskiya yaji tsoron Allah kada yayi tawaya sannan na uku daga cikin dai falyum lil waliy hu bil adl wannan ya nuna kan cewa sharadin wali ya zamanto shi kansa adali ne domin al imla'u bil adl al madhkur la yakunu il bil adl al madhkur la yakunu min fasl domin a tunda aka ce yayin da zai yi shifta da adalci to ba zai yi ba ya shifta da adalci sai idan shi adali ne dan haka ba zai zamanto wanda zai zamanto wali ya zamanto fasiki ba wannan ɗaya daga cikin sharadin waliyi kenan a cikin addinin musulunci duk inda aka ce wali to sharadin sai zamanto adali ba fasiki ba Allahumma sai dai idan halin shaidar sharadin adala a cikin shaida a sharadin walicin sharadin adalar walici din ya zamanto a sharadi ne na istihbabi kamar yanda yake wajen aure a wajen fadin waɗansu malamai wanda yake shine matabar Imam Malik cewa wali wajen aure ba sharadi ne ya zamanto adali ba amma kamar yanda yake a matabar Imam Ahmad sharadin wali ya zamanto adali dan haka idan wanda yake baya tsaye da sallah yaje ya daura aure to wannan auren a matabar Imam Malik a wajen matabar Imam Ahmad an yi aure ba da wali ba saboda sharadin wali a wajen sai ya zamanto adali to a duk inda aka yi sharadin wali a shari'a aka ce waliyin dole ya zamanto adali to kamar wajen wannan yin shiftar haƙi nan wajen fasiki ba zai zamanto wali ba dan haka wajen kula da wajen jibinta haƙin maraya wajen wato yin shaida akan cinikayyar bashi wajibi ne waliyin ya zamanto adali ba zai zamanto fasiki ba sannan ikirarin a cikin wannan ayar za a dauka cewa wanda yake mai safihi ko yaro ko majnuni ko wanda yake a bebe wanda yake bai san ma'anar magana ba zai iya yin magana ba idan yayi ikirari yace in yayi ikirari da wani haƙi to wannan ikirarin ba zai bincike shi ba idan da yaro zai zo ya ce ya abinan yace ai ya riga ya sayar da gidan gadansu wani ya zo ya dauke shi da wannan ikirarin ya zo ya ce to ai wannan gidan sayayye ne wannan ba zai lizimci yaro ba ikirarin yaro ba lizimtacce ba ne haka zalika wanda shari'a ta tabbatar da kan cewa wannan safihi ne ba shi da cikakken hankali bai san ciwon kansa ba to shi ma ikirarinsa ba zartacce ba ne a cikin shari'a sannan idan aka yi ma mutum waliyi in aka ce waliyin wani ne to duk tasarrufin da ya a cikin dukiyarsa ta tabbata dan haka ba zai yi ba kai ka zo ka ce za ka warware wannan abin da ya zo ya yi din kamar ka je ka ba mu mutum wakilci wakilinka ne lauyanka ne ka ba shi wakilci a kan dukiyarka sai ya sayar da gidanka ba za ka zo ka ce wannan ciniki ya tashi ba wannan ciniki ya yi saboda ka ba shi wakilci tasarrufinsa kamar tasarrufinka ne ya tabbata a cikin shari'a duk wannan saboda Allah madaukakin sarki ya sanya shifta din da imla'in da waliyi zai yi kamar imla'in da haƙƙi zai yi sannan wannan ayar ta nuna mana muhimmancin rubutu koyan rubutu da kuma wato rubiya rubutu yana da muhimmanci tun daga shi Allah ya umarni da shi bal ya rubutu fardu kifaya ne bai halatta a ce musulmi gabaki ɗaya ba su iya rubutu ba tunda Allah ya ce ayi rubutu to kaga abin da yake ba za a yi ba duk abin da zai sa ayi wannan duk abin da zai sa zai kai ya zuwa ga a aikata wannan umarnin na Allah ya zama to yana da asali a cikin shari'a dan haka koyon rubutu yanda zaka tabbata dan yanda za a rubuta haƙƙi da shaida akan haƙƙi wannan yana cikin shari'a yana da asali a cikin shari'ar musulunci tunda kuma ba zai yiwu a iya rubutu din ba sai an koya dan haka koyon ya zama to shi ma yana da matsayi yana da asali a cikin musulunci sannan a cikin wannan ayar akwai ka'idar yin shaida akan dukkan adabi akan uqud idan an yi alƙawarce ce ne to ai shaida akai shaida akan alƙawarce ce ne asali ne a cikin shari'a gashi Allah madaukakin sarki ya ce wala tasamu an tattubu saghiran aw kabiran ila ajali kada ku kosa ku rubuta shaidan nan akan wato alƙawarin da duk kuka yi cinikayya da kuka yi kada ku kosa ku rubuta ko kadan ne ko me yawa ne wannan domin me domin akiya domin hikimar da za ta zo a ƙarshen ayar kamar yanda ƙarshen ayar za ta faɗa wannan yin haka mustahabbi ne domin abin da ake nufi shine a kiyaye haƙƙi kada ya zama to an yi abin da zai tozarta haƙƙi amma ba wai kan cewa idan aka yi ciniki ko aka yi contract ba a yi shaida aka yi contract din ta ɓaci ba mustahabbi ne dai ya zama to kan cewa an yi shaida akai saboda a yi maganin rigima a yi maganin jayayya nan gaba sannan Allah madaukakin sarki ya ce wal yumlil ladhi alayhi alhaq sannan ya ce wastashhidu shahidain min rijalikum ku kafa shaidar shaidu guda biyu daga cikin mutane daga cikin mazajen to wannan shine hujjar yin shaida akan dukkan wani akan uqud tunda an yi akan akadi na bashi to za a yi kiyasin sauran uqud akan wannan akadi na bashi din tunda kowane akadi akai akwai haƙƙi ko ciniki ne na yanzu akwai haƙƙi ka bani in bayar domin za a iya samun ta'khiri wajen karba ko wajen bayarwa to maganin rigima shine a kafa shaida a yi shaida akan dukkan akai shine wastashidu shahidaini min rijalikum kuma wannan ya nuna kan cewa shaida akan nisabun shaida a cikin abubuwan da ya danganci dukiya wanda yake shine yazo anan wajen shi nawa ne nisabinta maza biyu wastashidu shahidaini ku shaidar mutane biyu saboda haka nisabun shaida biyu akan duk abin da ya danganci dukiya wato shaida iri ce kun ga akwai wata shaidar da dole a sai mutum hudu shaidar zina walladhina yarmuna al-muhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wadanda suka jefi mace da zina ba su zo da shaida guda hudu ba saboda haka kaga shaidar din shaida a wajen tabbatar da zina shaida hudu ba za ka ce za ka amfani da shaida biyu ba to amma wajen dukiya shaida biyu sun isa shaida biyu ita ce nisabinta shaida ɗaya ba za ta wadatar ba ba za a yi alƙali ba zai hukunci da shaida ɗaya bojin shi a nan dukiya dole sai shaida biyu to shaidar kuma guda biyu Allah ya ce min rijalikum daga cikin mazajenku rijalikum mazajenku ku suwa ai ku musulmi wato lalle masu shaida su zamanto mazaje ne cikin musulmi dan haka idan mazaje ne ba na musulmi ba kamar na kirista ko waɗansu daga cikin ahlul kitab ko waɗanda suke ba musulmi ba aslan ba su da addini to wannan ba za a karɓi shaidar su ba ba za su yi shaida akan harkar dukiya ba harkar cinikayya ba za su yi shaida ba haka dalika idan suka zamanto yara ne tunda an ce rijalikum mazajen dan haka wanda ba mazaje ba ba su shiga ciki ba to bayi ba sun shiga ciki su ma ai rijali a wajen Imam Ahmad sun shiga ciki dan haka bayi za su iya yin shaida amma jumhurin malamai sun ce bayi ba za su yi shaida ba to alhamdulillah da yanzu babu bayi ba na yi wannan rigima amma inda za a zo a samu bayi to sai mu dawo da wannan khilaf na fiqh a ciki Imam Ahmad ya tafi zuwa ga umumin fadin Allah ta'ala mutlak ne aka ce rijalikum mazajin dan haka duk musulmi sun shiga ciki bayi su ma rijali tunda ba rabin mutane bane rigimar da ake dabawa shine kan cewa yana taraddudi tsakanin dukiya da mutum abin tsaye ne ko ka mutum ne to amma tunda an dubi janibin mutunci wajen rubut lizimta masa hukuncen bin Allah to wajen wannan shaida din ma sai aka lizimta masa amma jumhurin malamai sun ce a bawa ba zai ba da shaida ba domin shaida zai amfani da ita a tabbatar da haƙi ko a hana wani haƙi to kuma in wanda yake mutuntakarsa bata cika ba kamilan wannan zai sa wanda aka yi hukunci a kansa ya ji wani abu a cikin zuciyarsa cewa kan ba ai masa adalci yanda ya kamata ba ko musamman ma an ce wala ya ba shuhadau idan ma do shaidu an kira su kada su yi saboda haka kenan shaida wajibi ne ya tafi to idan bawa ne kuwa ba bawa dole ba zai tafi ba sai da izinin sayyidinsa sai da izinin mai mallakarsa to kaga kenan ba shi da tasarrufi na yanci dan haka ne sauran malamai suka tafi akan cewa bawa baya shaida kamar yadda ke martaba Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi sannan Allah ta'ala ya sanya idan shaida ta zamanto mutum ɗaya ce fa kawai aka zo aka shaida da mutum ɗaya ne kawai yayin shaida ba a samu shaidu ba to sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna alƙali zai iya hukunci da shaidar mutum ɗaya da rantsuwarsa ka kawo shaida aka ce ka kawo shaida ta biyu baka da shaida to sai kai rantsuwa cewa wallahi na rantsa da Allah cewa wannan haƙi tabbatacce ne akan sa to sai alƙali sai ya hukunci ya zo a hadithin Jabir da Abu Lubaba da daya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam qada bi shahidi wal yamin yayi hukunci ya zartar da hukunci ya bada haƙi bisa shaida guda daya da kuma rantsuwa wanda ke wannan shine martaban jumhurin malamai sabanin malaman Hanafiya da basu karɓi wannan hadithin ba amma wannan shine inda wato alqur'ani ya zo akan nassi akan shaida guda biyu sunna kuma tayi taqayyudi tayi taqyidi da cewa idan aka samu shaida ɗayan aka samu rantsuwa tare da wannan shaidar za a iya tabbatar da haƙi to mun yara ba sa shaida ko yara ba za su zo su shaida ba ba za su shaida akan haƙƙin manya ba sai dai a wajen abin da ke tsakaninsu kamar in suna wasa aka yi kisan kai aka ce waye kashi za a iya karɓar shaidan yara in ya zama tukunta sun ba da shaida a wajen kafin su rabu ko kuma kafin wani babba ya shigo ya lantana musu shaida ana karɓa wajen Imam Malik shi ma wannan sauran malamai ba su yarda da shaidar yara ba a cikin wani hali daga cikin halaye sannan wannan hadithin ya nuna sannan Allah ta'ala ya ce fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada idan shaidun ba su zamanto mutane biyu ba to a samu namiji daya wa imra'atani da mace guda biyu mimman tardawna min ash-shuhada daga waɗanda kuke yarda da su daga cikin shaidu daga wanda suke yardaddu a wajenku daga cikin shaidu wato idan babu mazaje guda biyu to namiji daya da mace biyu za su iya yin shaida wato kinan shaidar namiji daya a matsayin shaidar mace biyu take wanda wannan da yake cikin ayoyin da suke nuna fifikon namiji akan mace Allah ya riga ya tabbatar da wannan walaysa zakaru kal unta amma in daidaita ɗan masu cewa su ne suke kwato haƙƙin mata suna cewa a'a yin haka nuna bambanci ne nuna wariyar al'umma ne alqur'ani ya tawaye haƙƙin mata Allah shine mai bada haƙƙi bana tana ce an tawaye musu haƙƙi ina haƙƙin da aka tawaye musu haƙƙi shine abinda aka baka a hannu abinda yake naka ne a hannu ka amma Allah shi ya fifita tsakani Allah shi ya fifita tsakanin namiji da mace ya fifita tsakanin su mace ya fifita ta wajen tausayi da tasirantuwa da afifa da halin zuci shi ko namiji yafi karfi wajen amfani da hankalinsa da rashin tasirantuwa da tausayi da irin ihsas na zuci afifa ta zuciya karkatar zuci mailin zuciya baya tasiri akan namiji kamar yadda yake tasiri akan mace kuma duk saboda hikima ne to wajen abin da ya danganci alƙalanci da shaida da shugabanci a lokacin nan abinda ake bukata abinda hukuncin hankali yake zartarwa ba tare da wata afifa ba ba sani ba sabo shi yasa ma al-Hausa suke cewa kuliya mun ta sabo to ita kuma mace ba haka take ba afifar nan tana tasiri akan ta kuma sai ta yi da gaske za ta yaki da wannan afifa din sai ta yi da gaske in aka gaya mata zance na jin daɗi ta san ƙarya ake mata amma sai ka ji kawai tana karkata ita za ta yi da wannan din haka ta san ƙarya ne amma ka za ta karkata ga wannan saboda afifar ta daga baya kuma ta wuce rinƙa makanta dariya kan cewa ta yi wannan amma haka Allah ya ɗabi'a ko ba za ka canza wannan ba to yanzu da Allah ya mata wannan sai ka ce za ka tumci Allah akan cewa kenan Allah ya tawaye mata haƙƙinta wannan jahilci ne wanda suke yin wannan wannan nasi na alqurani bai kamata mutum jayayya da abinda Allah madaukakin sarki ya tabbatar ba Allah ya sanya shaidar mace a rabin shaidar shaidar namiji daya a matsayin shaidar mata guda biyu shi ma wannan a cikin harkar dukiya ne akwai lokacin da ake karban shaidar mace ita kadai ba tare da namiji ba kamar abin da yake ba wanda yake sani sai mata kamar abin da ya danganci daukewar jinin haila kamar tabbatar da jini a tabbatar da saukar jinin haila ko tabbatar da ciki ko tabbatar da cutar cutar al'auran mace ga abubuwa wanda yake mata ne za su iya gani daga mace to nan wajen ana karɓar shaidar mace ita kadai ba tare da shaidar namiji ba to sannan Allah madaukakin sarki yace min man tarzauna min ash-shuhada shaidu din zamanto daga wanda kuka yarda daga cikin shaidu wato sharadin shaida ya zamanto amintacce yardaje menene yardaje waye kuke yarda da shi wanda yake istiqama akan addini shine sharadin adala Allah madaukakin sarki a wata ayar yace wa ashhidu da wai adli minku ku shaidantar da ma'abuta adalci daga cikin guda biyu saboda haka kenan wanda kuke yarda da su sune adalai wanda kuke yarda da su idan kun yarda da mutum to sai ya zama to adali wannan shine dalilin jumhurin dalilin malaman ahlus sunna da suke cewa sahabbai gabaki ɗayan su adalai ne tunda Allah ya ce adali ya zama to wanda kuka yarda da shi to sahabbai Allah ya ce ya yarda da su saboda haka dole mu ma mun yarda da su dan haka baka buƙatar wani ya ce sahabi adali ne Allah ya ce adali ne tunda ya ce ya yarda da su والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنه ورضوا عنه ما الله يجي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره سو داك الله يرجع يدد شي داك باما بكاتر مبنتيكي مغني daga cikin sahabbai akwai wanda yake akwai wanda yake sifar fasikanci ba ta hau kansa ba duk wanda yake wannan duk da yake wadansu na cewa ai Allah ya ce in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan kuma wannan a cikin sahabbai ta sauka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai munafikai saboda haka dan an sifanta wani wanda yake yazo da al'adar fasikanci bai nuna kan cewa wannan ya hawo akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu taskiya ba da Allah ya musu taskiya ba amma waɗanda suke as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar al-muhajirun wal ansar Allah ya nasi akan cewa Allah ya dubu su haka dalika ahlus shajara 2000 Allah ya nasi akan cewa ya yarda da su so da haka baka buƙatar kace sai ka tsarkake ka kane musalin adalar su al-adl kuma me yake nufi da adalci wal-adl man yajtanibu al-kaba'ira wa yattaqi fi laglab as-sagha'ira wa ma ubiha wa huwa fil 'iyali yabdahu fi muru'ati al-insan adali shine wanda yake barin manya-manyan zunubai kuma a mafi kuma yake kare kansa daga kananan zunubai wato daga al-israr ala as-sagha'ir ci gaba rashin tuba rashin yankewa daga kananan zunubai sannan abin da yake halal ne amma yana suka a cikin mutuncin mutum shi ma wannan yana tsarkake kansa wato yana tsara mutuncin sa sharadin adali kenan guda uku barin kaba'ir da barin dawama a cikin sagha'ir da kuma barin abin da zai da barin hawarimul murwa abin da yake zai wato zubar da mutuncin mutum mutunci kuwa gargwadon kowace al'umma ne da abin da ake ganin shine mutunci yanzu a wata al'ummar a ga mutum a ga malami ya shiga cikin gidan ya shiga abin nan ɗakin sai da abinci yana cin abinci wannan ba komai bane amma wata al'umma sai a ce a wannan malami ya zubar da mutuncin sa a wata al'ummar mutum ya tafiya da tagiya a kansa ba komai bane amma wata al'ummar mutum da tagiya bai sa rawani ba ko bai lulluba kansa ba wannan zubar da mutunci kama annaji idan mutum aka yi sallah lokacin farkon zuwan daular Abdulaziz kokarin da Abdulaziz suka yi uban wayennan sarakunan na Saudiya sarki Abdulaziz Ali Saud Allah ya ji kansa kokarin da yayi shine tsaye da sallah daga cikin kokarin da yayi shine cewa kowanne masallaci ana da register sallah asuba akwai mai rubuta wanda yayi in aka zo aka ga idan da sallah sai mai register ya fito ya ce fulan yace hadir fulan hadir wani yace ina nan wani ina nan kamar yadda ake register an yi sallah asuba idan a cikin register aka ga ba ga mutum ba to sai a je gidansa a ce ya baka zo sallah ba in an ji ba shi da uzuri sai a masa gargadi to idan ya sau uku a cikin mako bai fito cikin register yazo sallah ba to sai a masa ta'aziyya sai a ladabtar da shi bai zo sallar asuba ba me ladabtar wanda ake sai a je da shi tsakiyar kasuwa sai a cire masa wannan dan kwalin nasu a ce to ka tafi gida wannan ya ishe shi zubar da mutunci an zuwan masa da mutuncin sa an aibata shi an shiga cikin mutuncin sa to shi yasa wato abin da yake ake gani zubar da mutunci gurgurdan kowace al'umma da abin da yake suke ganin shine mutunci a wajen su kamar a wani daga cikin malaman hadisi ya ki karban hadisin wani daga cikin masu riwaya saboda ya ganshi yana sukuwa akan jaki yace ai ba wani in banda mutum wanda yake fa'ish wato wanda yake ba mai cikakken hankali ba wanda zai rinka sukuwa akan jaki sai kace karamin yaro to a wata al'umma ku ba komai bane saboda haka ya danganta da irin al'ummar da mutum yake ciki abinda yake shine rashin abinda ake ganin rashin mutunci wannan ana duba al'umma to kowace al'umma abinda yake shine mutunci to ya zamanto adalai a cikin wannan al'umma sune wanda suka tsara wannan abu ba za su ji a ai mu al'umma ai a wata al'umma wannan abin ba zubar da mutunci bane in dai har ya yadda yayi bayan ana ganin duk wanda yayi wannan bashi da mutunci to ya nuna kan cewa bashi da mutunci shi ma ba adali bane me yasa ake amfani da mutunci domin wanda baya jin tsoron ya zubar da mutuncin sa ba zai ji tsoron yayi ƙarya ba shi yasa ake amfani da sifar kiyaye mutunci a wajen sifar adala idan al'umma ta zamanto cewa babu mai waɗannan sifofi na adala idan wani lokaci abinda ake cewa ke ina adali yake yanzu ina adali wadan zaka suke cewa wannan kai haka yana da hadari domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yace mutane sun halaka to shine yafi su halaka ko shi ya halakar da su a cikin daya daga duk kalma daya ce fa huwa ahlakuhum in kace mutane sun halaka shine yafi su halaka domin ka tsarkake kanka in kana cewa babu adalci to kai ne ka fi kowa rashin adalci saboda haka bai kamata kai mummunan zato ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a kaddara wannan zai faru to malamai sun yi magana akan wannan daga cikin su akwai Izzuddin bin Abdul Salam da Al-Mawardi da Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah cewa ai aiki da al-amkalul mawjudin gwamma wanda yafi kowa saukin baci in duk an baci to mai dan gara-gara mai dan gwamma a cikin batattun sai ya zamanto shine zai zamanto adil amma ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewar haƙoƙi da Allah ya wajabta su ya sanya adalci domin a tabbatar da su a ce babu adali dan haka ba za a haƙoƙin ba za su tabbata ba a'a sai amfani da abin da ake da shi yanzu sai amfani da abin da ake da shi a cikin al'umma dan haka idan sifar adala ta aka ce bata samu a bisa sifarta da ake santa ta kamala ba sai a amfani da mafi abinda zai tabbatar da sifar a inda yake akwai da gwargwadon abinda ake da shi na iko Allah ya ce hikimar da yasa aka ce a ɗauki mata guda biyu an tabilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra dan kada ɗaya ta ɓace ta hanyar mantawa da shaidarta sai ɗayar ta tuna mata wanda yake nuna kan cewa kenan abinda ke cikin mata shine rashin kula da irin waɗannan abubuwa dan haka za su saurin mantuwa to fa'idar a kawo wata mace dan ta tuna mata idan ta manta wala ya abu shuhada'u idza madu Allah ya ce shaidu kada su ki idan an kira su wannan ya nuna cewar wajibi ne wanda ya dauki shaida idan an kira shi ya bada shaida ya je ya bada shaida idan dai ba shi da uzuri idan dai ba wani uzuri ne ya hana shi ba wajibi ne ya je ya bada shaida daukan shaida ba wajibi bane wannan fardhu kifaya ne dan haka akan daidaikun mutane mustahabbi ne amma akan al'umma gabaki daya fardhu kifaya ne mutum ya je ya dauki shaida amma in ka dauki shaida ka gani aka ce ka shaida ka ce na shaida in aka neme ka ka zo ka bada shaida to wajibi ne ka bayar tunda Allah ya ce kada ka ki bayarwa wala ya abu shuhada'u idza madu kada shaidu su ki idan an kirawo su kansu je su bada shaida amma ka je ka dauki shaida tun farko a ce wane gashi an yi abu kai shaida za ka shaida wannan mustahabbi ne shi yasa nima yana daga cikin malamai da suka rubuta akan siyasatu shar'iyya suke cewa yana daga cikin haƙƙin sarki yana daga cikin haƙƙin daular musulmi tawari office tawari wazifa tawari aiki na shaidu waɗannan mutane ne wanda an san su shaidu ne adalai mutanen kirki a ce to ku wazifa ku shaida za a rinka biyan ku kuɗi daga baitul mal duk musulmi idan sun yi wani abu suna buƙatar shaida a zo wajen ku shaida wato kenan kaga kamata yayi a ce kenan irin chamba chamba ta lauyoyi din nan to na musulmi gwamnatin mu kamar gwamnatocin mu da suke shari'a sai su tabbatar musu da wannan sifa ta shaida ko babu laifi a rinka basu wani abu a maimakon shaida da za su rinka yi to wanda yake in kuma gwamnati ta basu to sai kuma ta sa ido kar kuma su rinka shan jinin mutane ko shi aka kawo su za a an yi contract ce ga abin da za ba su professional fee in gwamnati tana basu wani abu sai su ma su tallafi ga jama'a amma in gwamnati ba ta basu babu laifi za su iya karɓar wani abu a cikin shaidar su kuma babu laifi in ko da in gwamnati bata ba su ba ko masu cinikin bai ba su masu cinikin su ba su daga abin da suka yi na shaida din domin aiki ne wanda yake na tabbatar da haƙoƙi tabbatar da haƙƙi kuma wannan yana daga cikin taimakekeniya da juna to babu laifi idan mutum shi ma taimakon da ya yi din an ba shi wani abu na abin nan abin da zai taimaka masa kamar na dukiya babu laifi a kan wannan sannan Allah madaukakin sarki ya hana a kosa wajen rubuta bashi wajen rubuta haƙƙi kada a kosa komai kankantarsa shine yake cewa wala tasamu an tatubu saghiran aw kabiran ila ajali sannan Allah madaukakin sarki ya faɗi hikimar rubutun bashi da yin shaida akan bashi shine abubuwa guda uku yace na farko zalikum zalika aqsatu indallah na farko shine yin haka zalikum aqsatu indallah yafi adalci a wajen Allah wato ya tabbatar da adalci ai hukunci da shaida shine zai tabbatar da adalci ba hukunci da san rai ba ba hukunci da kun karfi ba ba algalibi hukunci da ilimin sa ba yi hukunci da shaida ne ba kuma shine shaidar ba wannan yayi kawo shaida wannan shine tabbatar da adalci wa aqwamu lishahada yafi tsayar da shaida rubutu yafi tsayar da shaida domin shaida zaka iya manta abin da kake yi amma rubutu ba zaka rubutu shi kansa shaida ne akan shaidarka wa adna alla tartabu kuma yafi kusa da kan cewa kada ku yi kokonto ku rinka tuhumar juna domin kokonto shi zai sa a rinka tuhumar juna sai a rinka cewa alƙali ba adali ba ne ai wani muna ganin sa mutumin kirki ne amma ya zo ya haƙiƙi ce cewa haƙƙinsa akan haƙƙinsa da haƙƙin da ake binsa ba kamar yanda mai haƙƙi yake faɗa ba ne kaga ko da an yi hukunci sai a wannan zai sa a rinka tuhumar mutum a rinka masa mummunan zato a rinka ganin sa ba mutumin kirki ba to amma in aka samu shaida wannan yace za ta yi maganin dukkan wannan rigima ta ko ta toshe dukkan wannan kofa wannan yake nuna mana yadda Allah madaukakin sarki yake gina al'ummar musulmi al'umma wanda yake za ta zamanto mai zaman lafiya duk kofa ta jayayya da rigingimu za ka ga an toshe ta duk wanda yake zuwa kotu ya san irin yadda irin waɗannan rigingimun suke zamantowa kaga wata rigima ta kai shekara 100 ta kai wajen shekara 100 ana yin ta ta haifar da gaba iyaye da kakanni a gina jiko yaya da jiko ta haifar da gaba duk wanda yake zuwa kotu kuma alƙalai sun san wannan to duk mene duk shi yasa shari'a take kawo waɗannan abubuwan domin a toshe kofar at-tanazzul saboda al'umma idan ya zamanto cewa babu zaman lafiya wannan na gaba da wannan abu yazo ya sanya shi rigima da wancan kuma dole ana buƙatar a rinka cinikayya din nan a rinka bashi da sauransu to idan da za a ce kullun akai wani ciniki ko akai wani bashi tsakanin mutane ko wata mu'amala sai an yi rikici sai an yi rigima to kaga kenan al'umma gabaki ɗaya ba ta cigaba ba kullun ana cikin warware rigima yanzu idan a ce kullun mutum yana ta farkin tafiya kotu yaushe zai tsaya ya nemi arziki yaushe zai je ya aiki yaushe zai je ya sana'a yaushe zai je ya ilimi yaushe zai je ya karantar yaushe zai zo ya taimaki addinin musulunci yaushe zai kiyaye sallah a cikin jama'a da sauran abubuwa da ake so a yi to shi yasa duk irin waɗannan domin a karantar da bayyana gaban alƙali da cewa ba sai an je an bayyana gaban alƙali ana ta shari'a da za a yi shekara da za a yi wata da watanni ko shekara da shekaru kafin a warware ta ba to wannan yana daga cikin cikar rahmar Allah ga wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce illa an takuna tijaratan hadira sai dai idan ya zama to ciniki ne wanda yake halartar ce a nan ba na bashi ba wanda za ka biya ka karɓa to shi a wannan balaisa alaikum junahun a tudirunaha bainakum da kuke jujjuya ta tsakanin ku kun saba kuna yi wannan kun saba ciniki ne na yau da kullun halartar ce ba na bashi ba da kuke yi tsakanin ku to wannan balaisa alaikum junahun Allah taktubuha babu laifi a gare ku kar ku rubuta a cikin wannan akwai rukusa kan cewa idan tijara ce wadda take ta alhadir bil hadir ba bashi ba ba ni gishiri in baka manda ga kudi ka dauki kaya in wannan tijarar ce an yi ruksan kan cewa ba sai an rubuta ta ba sannan duk da yake ita ma wannan tijarar ba sai an rubuta ba Allah ya ce wa ashidu idza tabaytu ku yi shaida idan kuka yi ciniki duk da ba a ce ku rubuta ba ku yi shaida idan za ku yi rubutu wannan umarni ne na Allah amma wannan umarni ba a bisa wajibi wajibci yake ba cewa ba wajibi ne kuka yi ciniki sai kai shaida domin manzo sunna ta nuna kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ciniki ba da shaida ba to kuma in fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam yake bance umarnin aya ya nuna kan cewa wannan ayar ba ababin da take na wajibci ba babu ne na istihbabi wato idan kun yi ciniki ba na bashi ba shi ma yana da kyau a rubuta in ba a rubuta ba to yana da kyau ai shaida wannan mustahabbi ne ai shaida annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya taba sayan wani doki daga wajen wani bakauye balaraban kauye da ya saya yace idan sun isa madina zai biya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi gaba shi ko bakauyen ya tsaya yana da kadi akan dokin sa kowa idan yazo yaga dokin nan ya kayatar da shi sai ya fara ciniki tare da balarabe da tare da bakauye shi kuma bakauye ba zai ce an riga an saya ba har ya samu wani wanda ya bashi kudi sama da kudin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka iso madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban doki ka zo karbi kudin ka sai ya ce ai ni ban ni yaushe muke ciniki da kai ai ni ban sayar maka ba yace yanzu ka sayar min kan cewa zan biya ka yace ai ban sayar maka ba yace to waye shaidar ka inji balarabe yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zai maka shaida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin haka ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo shaida kaji shugaban halitta shine commander in chief ba amma an ce ya kawo shaida kuma neman shaida yake ana cikin haka sai ga Huzaimah bin Thabit sai yace ana ashhad ni zan yi shaida ni zan masa shaida yace min balaraba ni zan yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam shaida sai yace da me zaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa da me zaka yi shaida yace da gaskiyarka Allah ya aiko ka mun gaskata ka sannan ka ce ka siya ba za mu gaskata ka ba muna nan lokacin da Allah wato ma'ana muna nan lokacin da Allah ya aiko ka ba ma nan lokacin da Allah ya aiko ka amma mun yi shaida da gaskiyarka to sannan ba za mu shaida akan cewa ka siya ba za mu shaida akan ka ba akan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace shaidar Huzaimah bin Thabit matsayin shaidar mutum biyu ce saboda haka a cikin sahabbai aka ce maka waye wanda shaidar sa shaidar mutum biyu ce shine kadai Huzaimah bin Thabit saboda haka kaga kenan shahidi anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ciniki da wannan balaraban ba a yi shaida ba ba a kafa shaida ba wanda shine dama shahidi shine abin da ake so a nuna shi ba wajibi ne a kafa shaida yanda aka yi ciniki na wanda yake ba na bashi ba wanda yake ba na bashi ba duk da yake a hadithin a zahirin sa kaga ciniki ne ma na bashi amma kaga ba a yi shaida ba ba a yi rubutu ba balle tana a yi shaida wanda din yana daya daga cikin abin da ke karfafa kan cewa ayar ma da aka ce in an yi cinikayya ta bashi a rubuta ba ababin da take na wajibci ba umarni ne na irshadi na koyarwa na koyar da al'umma ga abin da zai ba su zaman lafiya da rashin rigima tsakanin su da rashin jayayya yayin da suke mu'amala tsakanin su da juna to sannan Allah madaukakin sarki yace wala yubara katibun wala shahid kada a cuci ba a cutar wanda ya rubutu ba a cutar wanda ya shaida wannan yazo wannan yazo da wala yubara katibun wala shahid wannan sigat fi'il al-amr kada a cuci wanda yake marubuci kada a cuci wanda yake mai shaida ai wannan hani ne ga shi mai shaida da mai rubutu idan aka yi shi a bisa wato idan aka sa shi zai wannan a bisa mabni lil majhul wato kada a cuci mai shaida kada a cuci kada a cuci wanda ya rubutu kada a cuci wanda ya shaida wato ma'ana cewar shi wanda yake mai rubuci kada a cuce shi kan aje a neme shi ya zo ya rubutu a lokacin tsanani yana cikin hutu a ji a fito da shi daga gidansa a ce dole sai ya zo yayi bayan ga lokacin da yake aiki a ce ba lokacin da ba aiki ba ma a ce za a sashi haka mai shaida shi ma kada a cuce shi kuma kada su kansu din aka karanta a bisa asigar mabniyul fa'il kada su cuci kada mai rubutu yayi cuta, kada wanda aka yi shaida shi ma yayi cuta. Mai rubutu kada yayi cuta ya nemi ujira mai tsanani, yace ba zai rubutu ba a cikin shaida, ba zai rubuta deed ba, lawyer yace ba zai rubuta deed ba, sai an biya shi wadansu mako don kudi, bayan kuma wanda haƙin yake a kansu, wanda suke mu'amalar fakirai ne, da'ifai ne, ba su da wannan halin, ba su da kudin biyan kudi, ba su da kudin biyan lawyer. To in yi haka yayi cuta. Haka nan ma mai shaida kada shi ma yayi cuta. Sannan Allah ya ce wa in taf'alu, idan kuka yi haka, wato yin waɗannan abubuwa shine cutarwa a cikin shaida ko a cikin rubutu, fa innahu fusukun bikum, wannan fasikanci ne a gare ku. Yin haka wato fasikanci ne, ma'ana fita daga cikin halin mutanen imani, wanda yake nuna kan cewar mumini zai zama tuwa fasiki ta hanyar aikata miyagun ayyuka. Amma fasikanci yin haka ba zai fitar da shi daga cikin da'irar addini ba. Wannan yake nuna kan cewa sifofin nan, fasikanci, imani, munafunci, adawa, wilaya, walici, sukan zamanto a cikin mutum juz'i. Akan samu mutum wato waliyi kamil, mai kamilin iman. Akan samu fasiki tsantsa, akan samu wanda yake akwai walici, akwai fasikanci a cikinsa. Kamar yadda za a same shi da imani da fasikanci, kamar yadda za a same shi da adawa da wilaya, wato ta wata fuskar a so shi, ta wata fuskar kuma a ƙi shi. Ka so shi ta fuskar cewa yana bin Allah kuma ya kiyaye waɗansu daga cikin hurumomin Allah, ka ƙi shi ta inda yake saba ma Allah. Wanda ba sa iya wannan sai wanda suke ba akan tafarkin sunna ba, kamar Khawarijawa, su ne ba za su iya suranta kan cewa ga mutum a ce yana da imani kuma yana saban Allah ba, saboda haka duk mai saban Allah a wajensu kafiri ne. To gashi ko Allah madaukakin sarki da mumine yake magana, yace in kun yi haka fa innahu fusuqun bikum, fasikanci ne a gare ku yi haka. Kuma su muminan ne, duk da suna muminan, kamar yadda Allah ta'ala ne yake cewa wa in ta'ifatan min almu'minina fattatalu fa aslihu bainahuma, in kashi biyu daga cikin mumine suka yaki da juna ku yi sulhu tsakaninsu. Kaga yaki zasu mumine, gashi suna yaki da juna. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku koma bayana kafirai kuna saran wuyan sashi. Yayin da suka yi haka, manzon Allah ya kira su kafirai, amma kuma gashi Allah ya kira su mumine. Ya nuna cewa kiran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su kafirai ba kafircin fitar da su daga cikin milla ba, kafircin bitilci, domin duk da sun yi yaki da juna suna nan a cikin muminansu. Saboda haka waɗannan ma irin wannan aiki mutum zai iya samun wannan, to ya kamata zuciyar mutum ya zamanto ya fahimci irin wannan tarbiyya ta Alƙur'ani, kada ya zamanto ya yi hukumi, ya zamanto mai rashin gani irin na shari'a, ya zamanto daga zarar mutum ka gan shi da wata sifa guda ɗaya sai kai condemning ɗinsa gabaki ɗaya, ko kuma daga zarar ka gan shi da wata sifa kyakkyawa guda ɗaya shikenan sai ka bashi pass mark har abada ba zai taɓa zamantowa ba haka ba. A'a, mutum kowa abin nan za ka samu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayi'a asallahu an yatuba alayhi. Akwai wadansu gefe, wadansu kaso kuma daga ciki sun san zunuban da suke, sun cakuɗa kyakkyawan aiki da kuma wani mummuna, to waɗannan da sannu Allah zai musu rangwami. Sannan a cikin wannan, a cikin akwai lubufin Allah madaukakin sarki da yace fa innahu fusukun bikum, yace fa innakum fusaq, ku fasikai ne, sai yace akwai fasikanci a gare ku. Yi in kuka aikata haka, to yin haka aikata wannan fasikanci ne daga gare ku, wato kun aikata aikin fasikanci, amma bai kira su fasikai ba domin ta yi za su tuba. Ba a tabbatar ma da mutum sifar fasikanci sai ya zamanto ya dawwama ya tabbata akan aiki ba tare da ya tuba ba. Sannan Allah ma fa inna fusukum bikum, sannan Allah yace wattaqullaha wa yuallimukumullah, ku ji tsoron Allah, Allah yana sanar da ku, Allah kuma zai sanar da ku. Kamar yadda Allah ta'ala ne yake cewa ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, ya ku wanda suka yi imani in kun ji tsoron Allah, Allah zai sanya muku furqani, zai sanya muku abinda za ku rinka rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya da shi. To shine kamar wannan, ku ji tsoron Allah, Allah yana sanar da ku. Wato in kun ji tsoron Allah, Allah zai ba ku ilimin da za ku tantance halal da haram, ilimin da za ku tantance tsakanin amfani da cuta, ilimin da za ku tantance tsakanin shiriya da bata, ilimin da za ku tantance tsakanin alkhairi da sharri, kutsara da istiqama ya zama to kan cewa kana da mizani wato in ka zama to mai tsoron Allah Allah zai baka mizani na ilimi wannan yana nuna kan cewa kenan abin ilimi ba za ka sami ilimi na hakikatan wanda yake zai amfane ka ba sai ka karatu ba zai baka wannan ba sai da tsoron Allah sai ka hada da tsoron Allah kamar yadda kuma Allah madaukakin sarki a wani ayar Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi ya kun da suka yi imani in ku ji tsoron Allah sannan ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku gaskata shi idan kuka yi haka yu'tikum kiflayn min rahmatihi Allah sai ya baku kaso biyu daga cikin rahamarsa wa yaj'al lakum nuran ya sanya muku haske tamshuna bihi da za ku rinka tafiya da shi ko ina kuna da haske da zai ramato muku in kana da hadinka in kana tafiya da haske zaka fada rami zaka fada rami ba to zaka ba zaka fada cikin halaka ba to mabudin wannan tsoron Allah ɗan uwa shine mu kiyaye iyakar Allah ba tare da kana ganin kowa ba sai dan kawai kana jin tsoron Allah ba tare da ka gan shi ba ba ka ganin sa amma ka san shi yana ganin ka to kai ta'amuli da Allah a haka sai Allah madaukakin sarki ya baka wannan wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne da komai sannan mu karanta aya ta biyu sai dai ka rubuta sai gobe za a gale mu karanta ayan nan sai ka rubuta tambayar insha Allah gobe sai a amsa
wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإن إنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم
الله يقول وإن كنتم على سفر إن كن كسن شيء أكن حال تفيا أتكن حال تفيا أبايا وتكون كنا ما تفيا ولم تجدوا كاتبا وكسامو ما يربو توبا سبو دا كسن شيء ورينا ينتفيا فرهان مقبوضا to ayi jingina wanda ake karba da za ta tabbata a hannun wanda haƙi yake kan tsawa a hannun mai haƙi a hannun wanda yake bin bashi kenan fa in amina ba'dukum ba'da idan sashin ku ya amince da sashi akwai aminci tsakanin ku fal yu'addi alladhi tumina amanata wanda aka amince masa to ya cika amanar sa ya biya amanar sa to sahibul haqi ya biya koda ba a rubuta ba koda bai bada jingina ba koda ba a shaida ba wala taktumu shahada kada ku koyi shaida wal yattaqillaha rabbahu shi wanda aka amince masa dinnan wanda aka amince masa yayi to yaji tsoron Allah ubangijinsa wato kada ya hana haƙin da yake kansa shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alal yadi ma akhadhat hatta tuaddi wajibi ne akan dukkan wanda ya karbo wani haƙi ya bayar shi wato nauyin yana wuyansa har sai ya sauki har sai ya cika wannan haƙin ya biya fa in wala taktumu shahada kada ku koye shaida wa man yaktumha duk wanda ya koye shaida fa innahu athimun qalbuhu to wannan wanda ya koye shaida zuciyarsa mai laifi ce wato shi mai laifi ne wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne da abin da kuke aikatawa wannan aya ita ce take nuna cewar halin idan aka zo aka yi cinikayya ta bashi babu mai rubutu babu wanda zai shaida to yaya za a tabbatar da haƙi menene zai zamanto shaida na mai tunda akwai buƙatar a yi cinikayya in aka ce ba za a yi cinikayya ba mutane suna shakka ba za su yi cinikayya ba sai abin da zai tabbatar musu da haƙƙinsu ko abin da ya tabbatar musu da haƙƙinsu shine rubutu ko shaida aka zo aka rasa wannan shaida ko mutum yana so ya yi ciniki yana so ya sayar a bisa bashi amma yana jin tsoro bai amince ma wanda zai sayar ba to sai Allah ya shar'anta mana cewa jingina na yarda da ita na yarda muku ku yi jingina shine ka dauko abin da ake ce ma jingina shine ka dauko wata dukiya kai da kake da haƙƙi ka ba ma wanda yake bin ka haƙƙi cewa idan ban biya ka haƙinka ba ka sai da wannan dukiyar ka biya haƙinka ka dawo min da rakowa. To an ce wannan sharadin wannan al-rahan ko ar-rihan ko ar-ruhun sharadinta ta zama to maqbuda, wato an karbe ta an dangana ta a hannun wanda yake da haƙƙi, ka dangana ta. Alal misali an yi ciniki, an yi cinikin gida, ka dauko mota ka bayar da ita jingina, ka karbi gida amma ka dauko mota ka bayar da ita jingina, ta zama to ka me karbarta ya zama to ka bashi mukullin. Idan gida ne ka bayar jingina, me ya karbar gidan ya zama to ka kyale masa gidan ya shiga ko ya sa wanda yake so a cikin gidan. To wannan shi ne sharadin yin jingina, ka danka ta ga hannun wanda yake da haƙƙi. Kai mai haƙƙi kai ne za ka ba da jingina da. Wannan ya nuna shari'a cewa a cikin shari'a musulunci ta yarda da wannan. To Allah maɗaukakin sarki ya ce fa in amina ba'dukum ba'da, idan kuka amince ma juna. Abin da yasa aka kaide da halin tafiya, wannan taqidi ne da gali, ba wai sharadin, ba wai cewa ba a yin rahan sai a halin tafiya bane, ba wai ba a yin jingina sai a halin tafiya ba, ko ba a halin tafiya ba za a iya yin jingina. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da silkensa jingina a hannun ba yahudi ya karba abinci sa'i uku wanda ake ciyar da mutanen gidansa, har ya rasu wannan silken yana hannun bai huri. Ka duba shugaban wanda aka tsaro masa dukiyar duniya baki daya, an ba shi mafatihu kunuzul ard ga baki daya, amma ba mutum ne wanda yake handuma da babake ba, ya yara kansa a duk abin da Allah ya bashi na wanda suka ce shi rabawa bayan Allah yake. Allah shine mai bayarwa, shine Al-Qasim sallallahu wasallamu alaihi. Ga halin da yake ya lokacin da ya karbi bashin abinci na gidansa, kuma ba wai bashin abinci bane idan ya bayar sadaka, wanda yake bukata ne, wanda yake nema ne, na gidansa ya karbi bashi, to sai ya bayar da silkensa ya zama to jingina a hannun bayhudi. Kaga ai ba halin tafiya bane, saboda haka ambaton halin tafiya, saboda halin tafiya shine halin da yawanci ba za a iya samun mai rubutu ko mai shaida ba, shi yasa aka kayyade da halin tafiya. Amma ba wai sharadi ne wanda yake ake daukan mafhumi a kai ba, kan cewa idan ba halin tafiya ba ba a yin jingina, a'a, dukkan sharadi a cikin wato kaida ta usul ta malamai, dukkan sharadi da yazo aka ambace shi bisa, an ambace shi saboda bayanin galibin hali, to wannan ba a daukan mafhumin sa, ba a cewa in babu wannan sharadin hukuncin zai canza, a'a. To sannan Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'da, idan sashin ku yayi amince ma sashi, falyu'addi alladhi tumina amanatahu, to wanda yake an amince masa ya cika amanar sa. Shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadithin Samurata bin Jundub, alal yadi ma akhadat hatta tuaddi, haqqi ya tabbata akan dukkan wanda ya karbi wani abu har sai ya biya wannan haqqi, wato yana da lamun, yana da wato shine yake, shine zai dauki zamanin abu, in ya karba ya amince to haƙƙinsa ne ya zama tukan cewa ya biya wannan haƙƙin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karbi dukiyoyin mutane yana da niyyar ya biya su, to Allah zai biya masa, ko ya mutu kuwa, ko ya mutu da bashi a kansa. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ya mutu da bashi a kansa ba ya masa sallah, sai da tukuna Allah ya saukar da annabi wa auladil mu'minina min anfusihi, sai ce to duk wanda ya bar dukiya ta magadansa ce, amma duk wanda ya bar haƙƙi to haƙƙin nasa yana kaina, sai sa a biya daga baitul mal. Wanda ɗaya daga cikin abubuwan da ake so kenan daga baitul malin musulmi, biyan bashin waɗanda suka mutu da bashi a kansu. Amma a wajen Allah biyan shine ya zamanto ka biya, kana ka ɗauki bashin mutane kana niyyar za ka biya, amma ka ci bashin mutane kullum kana ka raki mota can kana ganin kawai za ka sha ne, ba ma ka sake wayar bashi in ka riga ka karba. To wanda ya karbi dukiyar mutane dan kawai ya rusa musu dukiyar su, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atlafahulla, Allah zai halaka shi. Amma in ya karba dan ya biya, Allah zai biya masa koda ya mutu kuwa. To Allah ya ce wal yattaqillaha rabbahu, yaji tsoron Allah ubangijinsa wajen biyan haƙi, ya zamanto kamar yanda aka yi masa kyakkyawan zato, aka amince masa, aka ki karban rubutu, aka ki karban shaida, aka ki karban jingina, to ya zamanto inda husni dhannin nasi bihi, ya zama to kamar yadda aka masa kyakkyawan zato haka yake. Kada a ce ashe wani muna ganin sa mutumin kirki, ashe mutunci ne, ashe ba shi da kalma, yace nace har yana cewa a zo a rubuta nace a haba tsakaninmu kuma sai an rubuta tace a dai rubuta wai ashe da yake cewa dai rubuta din nan shigo shigo yake to kada mutun ya zama to mai irin wannan hali shine wal yattaqillaha rabbuhu tsoron Allah ubangijinsa duk yanda aka ce an kyale ka da husnul da zahirin halinka na imani to ka zama to inda husnul dan ma sai ga wani yayin da yake rantsuwa yake nuna sifar addini to yayi shirin cuta kenan yayi shirin cuta kenan akwai wani mutum wai an yi masa shaida haka mai cinikin kafet ne har an masa shaida in kaje yana rantsewa ai shine yayi kafet din masallaci kaza shine yayi kaza shine yayi shirin cuta kenan in yazo ya tashi au sai ya auna ya kara mita mai yawan gaske yana cikin al-mutaffifi to kada kai ka zama to irin wannan yayin da aka kyale ka da amanarka to ka ji tsoron Allah ubangijinka tunda an ce Allah kai kiwon Allah to ka zama to mai kiwon Allah ma kai da Allah ya kiwon ka zama to haka din mai yin wannan wala taqtumu shahada kada ku koye shaida domin haƙi ana gina shi ne akan shaida ba za a tabbatar da haƙi ba in ba shaida ba dan haka koye ta yana daga cikin manyan zulubai kana da shaida ka san wani yana da haƙi ka je ka ki bashi in kai haka ka taimaka wajen abinnan wajen salwantar da haƙƙin mai haƙƙi yin haka kuma ka taimaka a cikin sabon Allah tabaraka wa ta'ala gashi kuma shi yasa Allah madaukakin sarki yace kada kai li'annahu yatruku ma wajaba alayhi min al-khabar as-sidq domin yana barin abin da ya wajaba a gare shi na bada labari na gaskiya wa yukhbiru bi diddihi ya bada labarin abin da yake ba gaskiya ba wa huwa al-kadhib wa yatarattabu ala dhalika fawatu haqqi man lahu al-haqq wanda yake kuma wannan zai kai zuwa ga salwantar haƙƙin wanda yake da haƙƙi ومن يكتمها فانه آثم قلبه دو wanda ya boye shaida to wannan ya wannan zuciyarsa ta zama to mai laifi wallahu bima ta'maluna alim Allah madaukakin sarki masani ne da abinda kuke aikatawa wadannan hukunce kyawawa wanda Allah ya shiryar da bayinsa zuwa gare su sun nuna akwai hikimomi masu girman gaske akwai maslaha ga al'umma a cikin aiki da su yana nuni akan cewa mutane da za su yi aiki da shari'ar Allah da koyarwar da Allah madaukakin sarki ya musu da rayuwar duniyar su tabbas za ta inganta idan addinin su ya miƙe domin in aka ce addini ya miƙe miƙewar addini shine aiki hatta da irin waɗannan abubuwan wanda yake na harkokin duniya ne duk daga cikin koyarwar addini ne dan haka yayin da addini ya inganta ya miƙu to rayuwar duniya ma za ta inganta ta kyautata saboda wannan hukunce-hukuncen addini sun tattara adalci da maslaha da kiyaye haƙƙi da maganin jayayya da gaba da karace-karace da za a rinka kaiwa wajen shari'a da kuma daidaituwar al'amarin rayuwa Allah madaukakin sarki gare shi muke godiya muke yabansa akan yanda ya shiryar da mu ya zuwa ga wannan kyakkyawar shari'a ya sanya mu a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana istiqama akan tafarkinsa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.